Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau talata 10 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Ke fara cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulki da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi bayane suna nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa
bayan mulki sakamako da zuwa wai ni mamaki kwarai amma cikin iko Allah mun yi mini shugui wadatacce an sauke shi
bayan haka kuma masana na cigaba da yin sharhi dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Kano na cire Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulkin sarkin Kano
karken ta ma in ba mai aniya ba mu da siyasa arewa su da sarakuna su bar kasalan daga mulkin mutane su bar tabakin su su bar shiga siyasa su ko ƴan siyasa kar su mai da sarauta kayan bandariya
yau kan wannan batu ne zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnati na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655 kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar daga nan kuma muna nan tafe da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne
jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya kamfanonin inshoran lafiya a Amurka za su dau nauyin gwaje-gwaje wato na kwayar cutar corona a cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wanda aka yi a fadar White House a yau duk kamfanonin inshoran lafiya da suke nan yau ko kafin yau sun sha alwashin cewa za su dauke wa mutane kudin gwaje-gwajen cutar coronavirus kana za su yi hakan akan duk maganin cutar ga duk tsarin inshora Pence ya ce kamfanonin za su dauki nauyin biyan samarwa marasa lafiya magunguna a gida domin a killace su ba tare da sai sun bar gidajensu ba ana sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai baiwa ƴan majalisar dattawa ƴan Republicans shawarar tsarin da zai karfafa tattalin arzikin al'umma a yau talata domin magance barkewar annobar ta coronavirus daga cikin wannan shawara har da batun rangwamen haraji wani mataki da ya fara fuskantar tsujiya daga wasu ƴan Republicans da Democrats shugaban majalisar dattawa Charles Schumer a yau talata ya ce abu mafi muhimmanci ga Amurka a yanzu shine ƙara mai da hankali akan gwaje-gwaje Shugaban China Xi Jinping a yau talata ya kai ziyara birnin Wuhan a karon farko tun lokacin da yankin ya zama tushen barkewar kwayar cutar coronavirus wanda mutane sama da 80,000 suka kamu da cutar kana ta laƙume rayuka 3,100 a China. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisa da rana yau talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus kuma za su tattauna batun kuɗin masu karɓar albashi a wuni domin taimaka musu ta inda ba za su yi asarar kuɗaɗen da ake biyan su a sa'a ba domin suna aiki da kamfanoni ƙananan kamfanoni manyan kamfanoni da dama domin kada su fuskanci hukunci ba tare da sun aikata laifi ba Trump ya sanar da manema labarai da yammacin jiya Litinin a fadar White House yayin da farashin kayayyaki yake ƙasa-ƙasa a kasuwa a jiya Litinin a daidai lokacin da farashin man fetur ya karye a wani bangaren kuma ake fama da matsalar cutar coronavirus Trump ya gana da mashawartansa akan tattalin arzikin ƙasa daga cikin su har da sakataren Baitul Mali Steven Mnuchin wanda ya gabatar da tsarin da za a bi don magance barazanar da ke kunno kai a fannin tattalin arziki cikin sauri tattalin arzikin ƙasa zai kasance cikin kyakkyawan yanayi Mnuchin ya ambata yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai tare da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bayan wata ganawa da shugaba Donald Trump Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma ƙauyukan da ke iyaka da yankin masu amfani da Ingilishi. Bayan da rikicin ƴan awarin masu fafutukar kafa ƙasar masu amfani da Ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu Faransanci a ƙarshen makon jiya, inda aka kashe sojojin gwamnati, kana aka bar tulun bindigogi da harsashai. Fararen hula sun ce sojoji ba za su iya kare su daga rikicin ƴan awarin ba, kamar yadda gwamnati take faɗi. Alima Matembo, manomiya mai shekaru 33, ta yi kuka yayin da ake binne mijinta a ƙauyen Galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen Faransanci na Kamaru, wanda kuma ke kan iyaka da arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Mijin nata yana kiwon shanu ne, kuma ya dawo kasuwar sayar da shanu a ƙauyen su, inda aka kashe shi cikin daren Asabar, kana aka binne shi da safiyar Lahadi. A cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bisan, wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi John Tata ya ce tun lokacin da aka kai harin an rufe kasuwar ƙauyen.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan Fashion House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi, bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa, inda zai zaman gudun hijira. Ga wakiliyar Sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kasa da sa'o'i 12 da saukan tubabben sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a garin Loko da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa, an sake garzayawa da tsohon sarkin zuwa garin Awe a jihar ta Nasarawa. Duk da shike ba a bada cikakken bayani kan dalilin dauke shi daga garin Loko ba, al'umar garin Awe sun yi maraba da zuwan tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a garin nasu. Wani da ya buƙaci in saka ya sunan sa bisa dalilan tsaro yayi tsokaci.
Bayan mun ji sakamako zai zo a wai ni mamaki kwarai, amma cikin iko Allah mun nime mishi wuri wadatacce an sauke shi.
Kana da masaniyan me yasa aka daga shi daga can Toto aka kawo shi a wai?
Ba ni da cikakken bayani da daga shi daga Toto zuwa garin Awai ba. Mun kuma karbe shi kamar yadda ya kamata. An tanada mishi duk abin da ya kamata.
Akwai bayanai daga gwamnati game da yanayin zaman sa a wurin?
Bayani akan gwamnati dai, gwamnati ta dama ta tunda umurni ne kan umurni, shine umurni ne daga gwamnati, umurni ne kuma gwamnati ta karba ta tura wa masarauta, masarauta da local government mun nemi wuri da ya kamata mun yi shi. Ba inda zamu yi da abin da Allah ya shirya, dole mu dauka mu runguma mu rike tunda Allah ya shirya, amma gaskiya ranmu muna cikin juyayi kwarai.
Amma kuna da masaniyan ko zai dade a wurin ne?
Ba mu da cikakken bayani cewa ko daidai ko zai wata biyu ne ko wata uku ko shekara, ba mu sani ba.
Tunda jin labarin tsohon sarkin na Kano zai shiga garin Awe, al'umar garin na Awe suka yi tururuwa don tarbar sa, kamar yadda wani mai suna Abdulhadi ya bayyana min.
Tabbas tsohon sarkin Kano ya shigo karamar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa. So a daidai lokacin da ya shigo kuma ina Awe muna bakin hanya. So mutane da dama sun fita don ganin zuwan sarki, kuma ana daga mai hannu, ana mai dai farka da zuwa. Daga nan kuma da tawagar shi da suka zo da shi, aka garzaya gidan samun nasarar hukumar Awe da shi, don nan ne masauki shi.
To ya kaga yanayin tarba da mutane suka yi mishi?
Ya alhamdulillah, wallahi ba wani matsala, kowa na murna da zuwan shi, saboda ita abu ne wanda dole akwai tausayi a ciki. To yanda dai fuskar mutane ya nuna akwai tausayawa cikin abu.
Amma ka iya shiga kaga yanayin da shi yake ciki?
Lokacin da suka zo daidai kofar gidan ciyama aka buɗe gidan, mota da suka shiga so an rufe gate. So bayan wanda suka zo da shi, mu da muka tafi kallo gaskiya babbar mu da sauka shi ma mota ba.
Har ya zuwa yanzu ban samu martanin gwamnati kan batun ba, duk da sakon karta kwana da na aike wa sakataren gwamnatin jihar Nasarawa Aliyu Tijjani Ahmad, wanda bai kira ni ko ya aiko min da martani ba. To sai dai wasu kafofin yada labarai sun bayyana cewa gwamnatin ta jihar Nasarawa ta kira taron gaggawa da wasu manyan sarakunan jihar, sai dai ba bayani kan sakamakon taron nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To wannan mataki da na gwamnatin jihar Kano na cire sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga mukamin sa ya janyo rayoyi daga masana daban-daban musamman dangane da tasirin sa wato a ga masarautan gargajiya da kuma talakawa Mutala Faruk Sanyinna ya tattauna da masanin al'adun Hausawa kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto Professor Aliyu Muhammad Bunza ga kuma tattaunawar da yayi da shi
ka kasar Hausa gaskiya babu tarihin dabe sarki kai tsaye amma an samu wani tarihi bayan zuwan Turawa sau biyu a Kano musa an same shi a Argungu an same shi a Sokoto saboda shi talaka yana ganin sarkin sa da babban muhimmanci dole mu zauna mu dubiya ya za mu tafiyar da tsarin sarautunmu domin yanzu mu muka zubar da girman kanmu da kanmu bil haqi bana goyon bayan siyasa bana goyon bayan Sanusi amma ina goyon bayan abubuwan da akwai mana al'ada cewa ana barin halas don kunya kuma akwai amfanin rubabben haure a cikin baki idan ai dariya tsinka koda baya cin komai abinda ya samu zauna kasa tare da mu ke dan tsoron mu ilke wannan sarauta in ba mu da ita mun zama awaki kamar tasirin abin nan zai rusa al'adun mu zai rushe shugabancin mu karshen ta ma in ba mu yi aniya ba mu na siyasa a arewa su ne sarakuna su bar katsalan danga mulkin mutane su bar tabacin su su bar shiga siyasa su ko ƴan siyasa kar su mai da sarauta kayan bandariya wannan cin fuska ne ga tsakin addinin mu da kuma al'adun mu
idan muka dubi yadda tsarin yake na cewa gwamnoni su ne suke wato da iko na nadawa ko kuma cire sarakuna ya kake kallon wannan tsarin
a rewa a tsarin da mutun yayi ga constitution ma da aka yi tun kawai kasar nan sai duk sai ai mai faladitin abuga nan ai tsarin dan adam bisa gyara yake tun ai ko tsari ya mutu to dole ne sai mun zama tsarin sai duk yana tona mana asiri yana kuranye mu yana rawan namu yana suban mana mutunci ga masu mutunci ba ina suka ga Mr. aka fitar Sanusi ba amma Bahaushe baya da abin bugun gaba sai sarkin sa
yanzu idan na fahimce ka wani irin tsari kake gani kenan ya kamata a yi domin kauce ma ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata
in aka ji tsarin gargajiya akwai masu na sarauta akwai masu fitar da su a tsarin Bahaushe akwai abin da ke sa a hidda sarki na ɗaya idan baya da lafiya an samu babban ciwo na kutura ko makafta na biyu idan ya samu zanga-zanga ga mutanensa na uku idan watakila an samu tabuwar hankali ga sarkin na hudu idan aka je yaki ya kasa kare kasarsa ko na biyar idan aka je yaki ya balbala da gudu wannan ya yi zama sarki sai a zo a bi tsari na al'ada da na addini da za a shata musu daban su kuma yan siyasa su rike zasu daban amma idan aka ce mu ci gaba haka to ina tabbata maka da wuya a samu sarkin arewa da sake shekara ga mulki ko wace siyasa ta nan sarki karshe sai a bi zama kayan bandariya in an sa su a cikin doka to abi doka wurin tsige su ba abi siyasa wurin tsige su ba ni a tunani na a gabatar da ita kotu a sa lauyoyi su yanke hukunci ba ai hukuncin awon tsawo ba
menene a ƙarshe menene tasirin wannan shi kuma ga talaka
to tasirin wannan ga talaka na tsaya ni ka a tunani na sarauta ta zube ga irin talaka saboda ma ai sarki abin da ake so shi a kowa da kowa kowa ƙarƙashin sa yake ni na hakuri na lambar na cewa amal dubi madanga ba dubi na baya ka duba da maka duba hauni ka san jama'a ga da annan kauye da birni ba su da jigo sai kai madi bai kai ga zuma ba ko wallafa shi ka wadi kwandon wace bai kai ga man jero ba dan akuya ko yayi kahoni ya tambaye kamar rago ba duk wadan sarki ya kasura kakkara ba shi da bawan sarki kenan dukkanin jama'a da ke karkashin masarauta sarki ke da iko su yau an ce akwai tsulle shi kamar ya ɗebe ne ya goma ta jiwa jiwa da shi ina aka fa sarki da girma
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnoni na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Niger. Wa muka samu daga Jamhuriyar Niger?
To kuna tare da Abdul Kasko daga nan Ungwara Wadatawa Jamhuriyar Niger. To ni ra'ayina da zambara kamar yadda mun ka ja wannan mataki da gwamnoni jawai sun ka duka na cije sarakuna. To mu muna fatan din shi da sai mu ni zaman duniya sa ai nazari da kyau. Kuma muna musu fata alheri wanda sauyi da an kai musamman a Kano Ubangiji Allah ya sa shi ne mai alheri gare su. Kuma su kama da hannu biyu duk abubuwan da za a yi na ƙara bunƙasa tattalin arzikin ci gaban ƙasa musamman. Ai tafiya guda muna fatan kuma wannan mataki da gwamnati sun ka duka Ubangiji Allah ya sa shi ne karshen matsalolin da ke damu musamman wannan jiha ta Kano. Saboda mu abin da ya sa in an ka gyara mu daɗin mu ne hasa da mu ɗan Niger duka muna cikin murna da horin ciki. Saboda akwai ɗan Niger kenan in zama lahiya ya zo mun kanmu mun ji daɗi Ubangiji Allah ya dai ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kasko nan ne Ungwara Wadatawa Jamhuriyar Niger.
To Malam Abdu mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wa muka samu daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malam ma barka da yammaci. Suna Aladi Musan Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To muna jin ka.
Alhamdulillah idan to idan muka dauki irin wayannan batutuwa waɗanda gwamnati suke kokari ko kuma tsige shukan sarakuna to gaskiya wannan dai ba abu ne mai kyau ba. To amma abin da nake fata su sarakuna muna kira ga iyayen ƙasa su tsaya a matsayin su na iyayen ƙasa tunda constitution ma ya zo Najeriya akan cewa sarki chairman local government zai iya tsige sarki ne daraja ta ɗaya ko idan zai fita tafiya ko idan zai tafiya sai ya aikata takarda officially. To tun a nan gurin aka bata sarauta kuma mu abin da muke gani ita sarauta da mun tabbatar da idan aka ce yau an ba mutum sarauta to dan sarki ne ya gaje ta amma an sarautar sai dai ka ga kuɗi aka ɗauka a bada. To duk irin wannan abubuwan sun kawo lalacewa ta dawarbarewa ta karshen ta kanta wannan bangaren sarauta. Kuma da ƙarshe ina kira ga al'umma ta da mutanen jihar Kano a matsayina na ɗan Kano ina farin ciki da fatan alkhairi da shi kansa Aminu Ado Bayero Allah ya kiyaye shi ko kuma mutanen Kano mutane masu zaman lafiya a mai biyayya a bashi goyon baya.
To Malam mun gode da wannan naka ra'ayin. Yanzu kuma sai ya wuri. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da Hajiya Rane ne ta kalma daga nan garin Yawuri.
To muna jin ka. Menene naka ra'ayin?
To ra'ayi na shi ne gaskiya magana ta domin Allah wallahi tallahi ba a wutar kisu ka adalci ba. Kuma ko abin da muke tunani ba komai ne kawo wannan abun ba siyasa ce amma in Allah ya yi duniya dan manzo muna nan muna yi wa sarki sunusu addu'a. In Allah ya yi duniya dan manzo na sarki sunusu in Allah ya yarda wallahi siyasa mu ci gaban da ba taba tunani ba. Nagode. Ni ne naku Dauda daga nan Yawuri. Haji Yaro mai takalma daga nan Yawuri.
To Malam Dauda mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Muka samu daga Nasarawa. To menene naka ra'ayin? Ka malam ko zaka matso kusa da wayan kusa da bakin ka ba ma jin ka.
Saboda gaskiya abin da ya faru nan wallahi ya zama ishara ta sarakuna. Ba abin da zauna dan dijiyayi abin da ya Allah ya faka. Saboda ba mu jira din wannan abin ba. Saboda gaskiya sarakuna an mai da su taniyan ware ya zama abin wasan gaskiya Allah zai saka masa.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma sai Zamfara. Wa muka samu daga Zamfara? Assalamu alaikum. To ina ji dai kamar layi dai yayi. Zamfara muna jin ka. Eh, muna tare da kai.
Masha Allah, sunana Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara a arewacin Najeriya.
To Malam Isa, bari mu ji ta bakin ka.
Masha Allah. To a gaskiya duk da dai mun ji manyan musu Alhaji Musa Garo sun yi bayani, to da yake dai ra'ayi riga a gaskiya abin da ya faru a jihar Kano a jiya abun da yi ma dunne son sarki sun tsadi ba, amma muna mashi fatan alheri, Allah shi saka mashi da alheri da abun da yake wannan abun mu kan mabugurci dan haka ba, shi kuma wanda Allah ya ba, Allah ya taya shi riko.
To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma bari mu harba jihar Taraba. Wa muka samu daga Taraba?
Kuna magana ne da mai guru Bombia daga Kurmi local government Taraba state.
To malam, bari mu ji naka ra'ayin.
Ra'ayin nawa shine dai abu sai hankuri da tunisi zai yi irin wannan abin da ke yi nan, an hana barce-barce ya kuma cire karki. To sauran shari'a wuri Allah ne, gobe ma Allah zai yi mishi shari'a.
To malam, mun gode da wannan ra'ayin naka. Madalla, yanzu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku, mun kuma gode, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga Jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
A Jamhuriyar Niger ana mako nan shirin na wasannin kwallon kafa na sifar Lake Crow ta Jamhuriyar Niger tsakanin kasar Italiya, inda aka dakatar da wasannin Serie A har zuwa 3 ga watan Afrilu saboda cutar coronavirus. Kasancewa Niger din ana cikin koshin lafiya, an fafata a mako na 20 na sifar Lake Crow, inda GS Adar ta dawo ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a birnin Tawa. AS Niger ta wutar lantarki ta sha kashi ɗaya da biyu hannun Olympic Football Club. Sai Espoir Football Club ta Zandara ta yi biyu da banza gaban AS Police ta 'yan sanda. Racing Football Club ta Bukoki ta yi biyu da ɗaya gaban AS Suni Depte Monpetr. AS Garde National du Niger ta sha kashi ɗaya da banza hannun Sale Sporting Club ta Yamai. AS Douane a wasannin cikon gurbi na mako 19 ta yi ɗaya da ɗaya da AS Suni Depte Monpetr. Olympic ta sha kashi banza da ɗaya hannun Sale Sporting Club, yayin da AS Garde National du Niger ta wa GS Adar biyu da banza a Yamai. Sai hudu da biyu ne Racing Football Club ta Yamai ta wa Irana Football Club ta Arlet Char Agadez. Yannan wasa daya da ya rage a mako da 18 na cikon gurbi. AS Douane ta Yamai ta yi banza da banza da AS Police ta 'yan sanda ta wambirin Yamai. A ci gaba da wasannin Super League Pro ta Jamhuriyar Niger, Sale Sporting Club ta wambirin Yamai tana da maki 39 kuma tana kan gaba. Sai Union Sportive la Gendarmerie Nationale tana matsayin ta biyu da maki 39, AS Sony Depp ta Montpetre tana ta uku da maki 38, AS Garde National du Niger tana ta hudu da maki 35, AS Douane tana ta biyar da maki 31, AS Fan ta Soja tana matsayin ta shida da maki 26, sai ta bakwai Racing Football Club ta Bukoki tana da maki 25, ta takwas AS Police ta 'yan sanda tana da maki 24, ta tara Shangorzo Football Club ta Maradi tana da maki 22, AS Nijelek ta wutar lantarki tana matsayin ta 10 da maki 21, ta 11 Olympic Football Club da maki 19, sai GS Adar ta Tawa tana matsayin ta 12 da maki 18, Irana ta Arlet Jar Agadez tana ta 13 da maki 16, sai ta 14 Espoir ta Zandar tana da maki 16. Yanzu haka dai a wasanni daban-daban na nahiyar Turai ana iya cewa an shiga matsala sanadiyar cutar coronavirus, inda a gobe za a yi wasa na Champions League wanda zai hada kungiyar Paris Saint-Germain da Dortmund ta kasar Jamus. Kungiyoyin dai a mako biyu da suka gabata a wasan da suka yi a Dortmund a kasar ta Jamus din Borussia ce ta nasara da ci 2-1 gaban Paris Saint-Germain. Sai dai a wannan karo za a yi wasan ba da ƴan kallo ba, saboda umar kwallon kafa ta nahiyar Turai ta ce ba za ta bari jama'a su yi cinkoso a filayen wasanni ba saboda tsoron yaduwar cutar
coronavirus a dai kasar Italia inda za a yi cewa dukkan fadin kasar an killace su saboda dalilin wannan cutar ta coronavirus za a ci gaba da wasanni a nahiyar Turai a yau na wasannin kwallon kafa na kungiyoyin da suka kasance zakaru a kasashen su inda Valence ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Atalanta da Bergamo ta kasar Italia sai Leipzig da ta yi daya da banza a wasan da ya hada su na farko gaban Tottenham to kungiyoyin guda biyu za su saki hadiwa a yau a can kasar Jamus sai dai waɗannan wasannin na yau babu maganar a killace ɗan wasar ba tare da ɗan kallo sun shiga filayen wasanni domin kallon wasannin ba Haruna Amman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya
Takaice kamfanonin inshoran lafiya a Amurka za su dau nauyin gwaje-gwaje kwayan cutar coronavirus a cewar mataimakin shugaban kasa Mike Pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wanda aka yi a fadar White House a yau Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin ƴan majalisa da ranar yau Talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus. Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma ƙauyuka dake iyaka da yankin masu amfani da Ingilishi. Bayan da rikicin ƴan awarin masu fafutukar kafa kasar masu amfani da Ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu Faransanci a ƙarshen makon jiya inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulun bindigogi da harsashai Masu kada kuri'a a jihohi 6 na Amurka sun fara zabe a yau Talata na fitar da dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrats zaben zai fi mai da hankali ne a jihar Michigan mai muhimmanci dake tsakiyar yammacin kasar inda kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ke kan gaba da dan majalisar dattawa Vermont Bernie Sanders Michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaben na yau Talata inda wakilai 125 za su kada kuri'a Sanders shine ya lashe zaben fidda gwani a shekara ta 2016 a Michigan amma zaben na nuna kwanakin nan ya nuna Biden na samun rata mai yawa
Thomas sauraro baki dai abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta hada shirin ta bada umarni sai kuma injiniya namu na yau Peter Handley ni Hadiza Chari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC